kasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yanayin tsare-tsaren fasahar zamani, wato tech ecosystem, wanda za a iya cewa ya kunshi ababe da dama kamar zuba jari, kere-kere, yanayin amfani da su a zahiri, tare da tarin hanyoyin da kamfanoni ke amfani da su don gudanar da ayyukansu na yau da kullum. La'akari da cewa a cikin shekarar 2023 da muke ciki, Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da alƙalama da ya yi nuni da cewa kimanin mata miliyan 259 ne ba sa samun internet a kan takwarorin su maza, kuma mata ba su da yawa a fannin kimiyya, fasaha, injiniya da lissafi. Ita ma cibiyar koyar da kirkire-kirkire da fasaha ta Najeriya ta ce mata kaso 22 cikin 100 ne kacal waɗanda suka kammala karatun digiri a jami'o'i a Najeriya a fannin kimiyya, fasaha, injiniya da lissafi. A kokarin ganin irin cigaba da aka fara samu a wannan fannin ga mata, musamman ma a arewacin Najeriya ne, muka ji ta bakin wata matashiya da ta kirkire cibiyar Blue Sapphire, kuma ta fara bayani da me ake nufi da tech ecosystem.
Sunana Maryam Lawan, wata bini ce shugabar Blue Sapphire Hub, wanda wuri ne da muka kirkire shi domin mu samarwa da matasa su zo su koyi yadda za su yi amfani da technology su inganta rayuwarsu, su inganta mu'amalarsu, su inganta kasuwancinsu. So shi tech ecosystem abu ne da ya kunshi kusan akalla mutane sun kai 7. Ya kunshi su masu kirkira. Shi wanda ya kirkira ba lalle ma ya iya hada kirkira ba. To akwai kuma wanda ya iya hada kirkira. Akwai kuma wanda shi zai saka hannun jari a ciki. Akwai wanda zai policy kamar gwamnati kina, wanda za su taimaka wannan policy din ya zama cewa idan ka kirkira manhajar ka za ta tafi. Akwai ɗan kasuwa da za su yi amfani da wannan kirkirar da kai. So akwai masu tallafo kamar su nuna maka me ya kamata kai, su ne kamar su hubs. Akwai makarantu da suke wayarwa da mutane kai. Akwai irin corporate companies su ma suke building wannan software su, ko kuma a suke saka hannun jarin su domin a tafi da kasuwanci. So abu ne da ya kunshi gaskiya mutane da yawa, kuma kowa yana ba shi da tashi gurin mawar domin a mu ci gaba a wannan technology ecosystem.
Waɗanne ci gaba ba za ki ce aka fara samu a wannan fannin ga mata da matasa?
A gaskiya an samu ci gaba ba kaɗan ba, wanda a da gaskiya mutane ba kowa ne yake sanya amfani da fasahar zamani ba. Yanzu za ki ga a cikin matasan mu suna kirkiran manhajoji da manya-manyan kamfanonika suna iya amfani da su, suna iya kirkiran abin da mutanen gari za su yi amfani da shi. Mata da yawa sun shiga cikin harkan, tunda ko lokacin da muka fara ina tuna wanda ina makaranta sai yake kira na da kini kai ce mata ajin sai yake ce min kande. To amma yanzu daga baya, yanzu gashi nan kamfanonika da yawa mata sun kirkire su manhajojin na harkar tech din nan, suna yi community management na harkar tech din nan, suna wayarwa da mutane kai. A arewa kuma mata da yawa suna wannan abin, ko a yanzu a cikin Kano ake ga irin manya-manyan hubs ko mata ne suke jagoranta su. Kuma mata sun karbi amfani da fasahar zamani hannu bibbiyu, kuma suna taimakawa, kuma su ma suna amfana da ita.
Ga Najeriya kuma me ake ciki ne?
A gaskiya zan ce Najeriya ta yi nisa, ita ma ta yi zarra a Afrika akan harkar kimiyya da fasahar zamani. Akwai matasa da yawa da suka kirkiri manhajojin da suka canja yanayin kasuwanci da yake a cikin Afrika baki daya da duniya baki daya ma an san da zaman su. Sai dai ka ce kaman ba wai kamar irin yawan yanda muke gani a sauran kasashe ba, amma yanzu a maganar amfani da fasahar zamani wurin tallata hajar kasuwanci an koya, an san ya za a yi. Sai dai kawai zaki ce kamar e-commerce din yadda muke san ya karbu bai samu wannan karbuwar ba. Mu wannan abu ne da akwai matsalar policy, akwai matsalar rashin sa hannun jarin mutanenmu da suke yi, akwai matsala ta shi kansa logistics. To duk wannan su ne suke dakile wannan harkar kamar amfani da manhajar wurin kasuwanci. Amma in kika cire e-commerce kika kalli wata kamar su e-payment system din nan kamar fintech, an samu karbuwar sa a Najeriya, kuma an samu mutanenmu da yawa da suke ta kirkirar fasahar a wannan wurin da yake ta shiga lungu da saƙo, mutane na amfani da shi alhamdulillah.
Bari mu koma naki bangaren, waɗanne nasara kika samu da kuma irin kalubalen da kike fuskanta?
Alhamdulillah, gaskiya nasara an samu, saboda mutanen da muka wayarwa da kai yawan su akalla a kasar sun kai kusan mutum 25,000. Akwai wani abu da ya faru, wata mata bayan ta ji gidan radio tana bada labari tace ita sanadiyar abin da na koya mata, yanzu kayanta tana fitar da su har kasar Spain ana sayan kayanta, saboda mun koya mata yadda za ta yi kamar irin su graphics din ta, branding din ta ya gyaru, duk yanda za ta amfani da technology ta sa kayanta a yanar gizo ta saida. To duk mun gyara mata. To ni ban ma sani ba sai a gidan radio ta cewa ai wani program da muka yi ne ya taimaka ma matan da taimo samu wani cigaba. Na an waye an san ya kamata ai amfani ji, an waye an san ya kamata a girkira, inda kawai ya rage shine a san ya kamata a sa hannun jari a ciki.
Ya batun samun karin mata da za su shiga wannan fannin da kuke ciki.
To a gaskiya kamar mu duka wa'annan matan da muka yi zarra akan harkan nan a arewacin Najeriya, mun zo mun haɗu mun tattauna ma har mun fara fitar da kungiya. Duk da dai ba wai mata kadai take kallo ba, tana kallon kowa ne a arewa. To amma duk da haka na san cewa saboda mu mata ne, na san cewa zamu waiwayi lamarin ya zamu jawo hankalin mata su shiga cikin abin dummu-dummu, kuma mu hada fasahohin mu tare. Kuma akwai abubuwa da na san cewa za a kalle su kamar harka ta mentorship.
Wane kira kike da shi ga mata ƴan uwanki?
Kira na ga mata shine su waiwayi fasahar zamani, su san cewa ta zo ta tsaya ne, ba ta zo ta tafi ba, dole za a ci gaba da yi kullun gaba ake yi. Su karbe shi hannu bibbiyu, su koya, su koya wa ƴaƴansu. To in sukai haka insha Allahu wani ma zai mora, su za su mora, za a samu ci gaba yanda ba a tunani. Amma sai sun dan yi hakuri na dan kankan lokaci. Wani zai kai wata 6 kana koya, wani zai kai wata 3, wani zai kai shekara kana koya. Amma idan ka maida hankali, moriyar da zaka ci ba kadan bace ba. Saboda haka ina kira ga su da su karbi wannan kimiyya da fasahar zamani da hannu bibbiyu, kuma ci gaba da amfani da ita domin inganta rayuwarsu insha Allahu, kuma za a samu ribar da ake so.
Game irin geben da ake samu a fannin STEM wato kimiyya, fasaha, injiniya, kere-kere da lissafi, an kafa kungiyoyi da dama kamar kungiyar mata a fannin fasaha ta Najeriya wato WITIN, wacce ta kasance wata babbar al'umma ta mata. To masu sauraro, gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Kyawar kayan ba ta nan ba ta sake ba, me yasa alqur'ani makari.